بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما هكا يوم ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سايكي هدوا دوكو أديد وانا لوكا تي دقا وانا انتشاتا متى الباني تي بي كينو هذا شان الله أين عند مكي تتونا ودنغني دابن دي شافي وتسن مكاما نا إلم تفسير القرآن بجرمة تارد دا مالا ممو Malam Bashir Lawal Muhammad Allah ubangiji ya saka masa alkhairi dan wa masa albarka idan za ku yi tunawa a tirmin da ya gabata wato na farko kenan mun ji inda malam ya fara yi mana bayanai akan menene ilimin tafsirin alqur'ani mai girma harshen larabci da kuma ayaran shari'a baya ga nan kuma muka gangara zuwa ga tattaunawa akan musamman abin da ya shafi ilmomi waɗanda ya zama wajibi mutumin da yake so ya kutsa cikin harkar tafsirin alqur'ani mai girma ya zama yana da nasibi akan waɗannan ilmomi malai mana magana akan ilmomin alqur'ani shi kan kansa da ilmomin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ilmomin harshen larabci waɗannan sa daga cikin ilmomi waɗanda malai mana fashin baki akan su da muhimmancin su da dangantakar su da ilmin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan shiri na biyu insha Allah muna fata mu dasa daga inda muka tsaya din tare da mu ga malam Bashir Lawal Muhammad ya riga ya iso wannan zaure namu da muke yada muku wannan shirye-shirye kuma za mu saki komawa zuwa gare shi dan ya dasa mana daga inda ya kwana a darasin da ya gabata insha Allah Allah ga tuma la barka da shigowa
kuma kallon assalamu alaikum assalam makamu da
wakata a masu kallo suna ta godiya suna fata alkhairi akan wato irin wannan gudunmuwa da ake bayarwa alagatu malam kamar yadda ka ambata alagatu malam a shiri da ya gabata game da ilmomi da suke da alaka da alqur'ani mai girma shin bayan waɗannan guda uku to wanne ne kuma ilimi na gaba wanda zai zama cewa shi ma wajibi ne ya zama mai harkar tafsirin alqur'ani ya zama ya samu rabo abin yabawa a cikin sa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما سقلم دسوغارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يرجع مكا ونشن زمن ونشن مجلس أني مغانا أكن إلمومن تفسير إلمومن دسكي sharadi ne malamai suka sa su da duk mutumin da yake son ya fassara littafin Allah subhanahu wataala anan da wanda yake dogaro da wani littafi da kuma wanda yake shi akan kansa yake kowa ya ifarwansa daidai gwagwadon iyawarsa to ilimi na gaba wanda yake cikin harshen larabci shine ilimin balaga shi kuma ilimin balaga yana fito da gwalagwalai da sirrurin harshen larabci ne wanda Allah subhanahu wataala ya zuba su a cikin alqur'ani da kuma salon maganar yadda ake makowa magana shine ilmoma guda uku wanda ake bincike a kansu a cikin ilmin balaga wato ilmin bayan wanda ya kunshi abubuwa guda hudu ne kamanta wani abu da kamanta da wani abu yin amfani da wata kalma da ma'ana ta fili da kuma ma'ana ta boye sannan kuma sai aran kalma sai kuma sakai abinda suke ce ma wato tashbihi da isti'ara da majazi da kuma kinaya to waɗannan ilmoman ilmul bayan kenan to sai kuma ilmul ma'ani shi kuma yana karantar da ya ake me salan magana
salan zance
tun daga abin da ya shafi aiman mutum magana a matsayin ana neman maganarsa ta bada wani sakamako wato talabci ko kuma ana bashi labari ne abinda ake faɗa masa so ake ya gasgata ko ya ƙaryata to duk Qur'ani yake ma kalmomi fenti yake ma jumloli fenti yake ma magana fenti kyakkyawan fenti ta yadda kowace kalma ko kuma jumla in akai amfani da ita to mutum zai ga cewa in ba ita akai amfani da ita a wajen ba to da za a sanya watan ba za ta dace da ita a wajen abinda ake cewa al-muhassinatul lafziyya da kuma al-muhassinatu al-ma'anawiyya duk wannan ana buƙatar masanin alqur'ani mai tafsirin alqur'ani mai girma ya zama alal aqal ya ɗiba rabansa a wannan fannin ya karanta wasu littafai da malamai suka rubuta akan wannan fannin domin fahimtar littafin Allah subhanahu
wa ta'ala. Musamman kasancewa shi alqur'ani wani kundi ne na wannan
kwarai
waɗannan surorin zance
kwarai
shi alqur'ani Allah kadai sai yawa
kwarai
bai yiwa mutum ya mu'amala da alqur'ani kuma ya ce bai da khalfiya wato bai da background akan wannan balaga
kwarai tabbas wannan
aga ta malam wani lokaci kamar su masu saurare idan ana tafsiri in mutum yana irin waɗannan fadda irin waɗannan ba sai ga mutane kamar su suna ganin ma fa ba bidaci yana musu wannan
to fitarwar ta ya danganta ne ai a cikin tafsirin mutum ma ko bai fitar ba in ya san wannan fannin
eh
in ya san fannin to za a ji dan dan haka
kuma abin da ka
yi mashi ba ya nufi mu kama suna buga misali Sheikh Jafar Mahmud Adam rahmatullahi
alaihi
kage idan mutum yana sauraron tafsirin sa ko yaya ko da a fuzje mutum zai ji to zai ji wani dandano na daban na cewa wannan da yake tafsirin nan tabbas akwai wannan fannin
masani ne da kalloyi da suke da alaka
yawa da suke da alaka da wannan
yana amfani da su
yawa wajen shi
tare da cike shagaltuwa da
yawa da fito da su ne ta kama mutane ya ce bari ya buga musu mutane ko ya kama musu kaza ko ya ce kaza a cikin fassarar ita kanta Hausar da ake yi to zaka ji balagar tana fitowa zaka ji wani salon zance da yanayin yadda ake amfani da kalmomi da kuma jumloli da yadda ake gina jumlolin da kuma iya magana da mutane wannan yana da tasiri gaskiya ga duk mutumin da zai fassara littafin Allah subhanahu wataala ana da buƙatar sa ya zama yana da wannan ina ganin Allah gafarta malam mu tsallake harshen larabci
wata
ilimi na gaba shine ilimin fiqh ilimin fiqh shine ilimin sanin hukunce-hukuncen littafin Allah hukunce-hukuncen addinin musulunci wanda littafin alqur'ani shine asalin tuwasu da ake ciro hukunce-hukuncen Allah subhanahu wataala wanda ya duwa ma bayinsa wa shi wajibi ne ya zama masanin tafsirin alqur'ani da girma yana da kaso mai girma na fiqh da kuma usul ɗinsa wato tuwasun da ake gina tsamo hukunce-hukuncen littafin hukunce-hukuncen shari'a musulunci sannan kuma sanin rarrabe-rarrabe da sabanin malamai alal aqalli kuma mutum ya zama yayi dirasa ta fiqhun mazhabobi da kuma sassaba wasu da dalilan sassaba wannan su da kuma sanin ka'idoji na fiqh wanda qur'ani ya zo da su da yawa alqawaid alfiqhiyya ya zama mutum ya san su sannan ya zama ya san al-ashbah wa an-nadha'ir na fiqh hukunce-hukuncen da suka kama da juna da kuma waɗanda suka suka bambanta da juna duka wannan mutum yana da buƙatar sa a matsayin sa na wanda zai fassara littafin Allah subhanahu wataala domin daga cikin muradin Allah manufar Allah subhanahu wataala wajen saukar da littafin sa akwai bayyana ma bayi hukunce-hukuncen yadda za su bauta mishi to idan ba a san waɗannan hukunce-hukuncen da yadda ake tsatso su ake ɗebo su daga cikin littafin Allah subhanahu wataala ba to ta yaya mutum zai iya akwai ayoyi da tafi kowace tsawo a cikin alqur'ani ayoyi hukunci ce ayu malamai suka ce ma daga cikin khasa'is na asuwarul makki al-madaniyya suwarun madina saboda suwori ne na hukunci akwai hukunce-hukunce a cikin su da yawa su kuma su ayoyin hukunce-hukunce za Allah madauki saki yana buɗe bayani akan su yana buɗe bayani ana tafsiri ana rarraba bayani akan su in kaza yanzu mutum ya dauki ayu raban gado fa in kan fa in lam yakul lahu wa in lam yakul lahu walad in kana lahu walad haka misalai
yin
wannan yawa to duka waɗannan hukunce-hukuncen ana da buƙatar masanin tafsiri wanda zai tafsiri zama
yana da usheshiyar ma'arifa
a game da mazhabobi da yadda malamai suke bi wajen samun hukunce-hukunce
kuma in an yi saɓani me yasa aka yi
saɓani
da kuma murajjihat
kwarai sannan daga cikin abin da ke da alaka da wannan akwai abin da ya shafi ilmul maqasid maqasid ash-shari'a sanin abin nan sanin manufofin shari'ar musulunci da ta ajiye domin fahimtar hukunce-hukuncen ta kuma ba ta son wani hukuncin ta saba ma waɗannan manufofin nata ta yadda duk inda aka samu wani hukunci ya saba ma waɗannan manufofin to ba hukuncin Allah bane ba hukuncin Allah bane domin hukuncin Allah baya ibar mutane kai su zuwa ga halaka hukuncin Allah na samar da mutane rayuwa mai kyau a duniya kuma ya samar musu da kyakkyawar rayuwa a lahira wadda ita ce rayuwa mai dorewa ta har abada wannan mutum yana da buƙatar sa sosai matuƙa ya san wannan domin fassara littafin Allah subhanahu wataala da kuma tsamo hukunce-hukuncen shi Allah subhanahu wataala daga cikin littafin nasa a lokacin da mutum yake tafsirin littafin Allah subhanahu wataala. Wani ilimi da al-Imam Suyuti ya ambata wanda malamai suke magana akan shi shine ilimin mauhiba. Shine ya kawo shi a matsayin ilimi na ƙarshe. Ya ambace shi a cikin al-itqan sannan ya ambace shi a cikin at-tahbir fi usul at-tafsir. Shine ilimin mauhiba. Cewa wai wani ilimi ne na musamman da Allah subhanahu wataala yake ba wasu ke batattu bayin sa su zama ya ba su iko na su zama sun iya fassara littafin Allah ba kamar kowa ba.
Wato ladanni ne ke
da shi. Ne ilmul mauhiba haka ya ambace shi. Yace kuma sabubban sa sune takwar Allah da yadda mutum yake ƙara kusantar Allah subhanahu wataala da nisantar ababen da Allah subhanahu wataala ya haramta sai Allah madaukakin sarki ya bashi wata fahimtar da bai ba wasu ba. Wanda ko da ba a yi da wannan ka'idar ta a matsayin sharadi ba na al-Imam Suyuti to mutum zai ga in ya kalli malaman mu magabata kusan Allah subhanahu wataala ya musu kyautar wannan ilimin tun zama al-Imam Suyuti ya ce ilimin kyauta ne mauhiba.
Ilimin bayan ilimin nan na koya
kwarai
kuna abu da Allah zai keɓance bawan sa da shi.
Don mutum yana kallon yadda magabata suke istinbati a cikin aya to abin zai rikita shi abin zai bashi ma zai ce sai a kawo aya sai a ce fiha 99 mas'ala. Wannan ayar ita kadai kawai akwai mas'aloli 99 kai akwai ayar da mutum zai al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa sai ya ce fiha 120 mas'ala mas'aloli
120
duk sai ya zayyano su kuma ba wata mas'alar da zaka ganta ta wasa ce
kowace tana zama
kowace a baya idan mutum ya dauki a tafsirin sami na al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi zai irin wannan baiwar da Allah ya ba wannan bawan Allah wanda kusa kusa da mu yake ga al-Allama Shankiti yadda zaka ga sun tsamo maka wata mas'ala kai ba zaka taba ganin ta a fili ba zaka iya ganin ta ba amma su kuma Allah subhanahu wataala ya tsinkayar da su sun iya ciro maka ita sun sa maka ita a cikin littafin su
wato kashafi da ake fara
kike wata baiwa ta musamman da Allah subhanahu wataala
wannan abun ba za a iya disputing din shi
yawa
bane da waki ina tabbata
yawa to koda bai zama sharadi ba to alal aqalli dai a sa shi a matsayin miya a sa shi a matsayin magi a miya yana ƙara ma tafsiri ta goma shi ya ƙara masa armashi na dandano a lokacin da shi mai tafsirin yake gabatar da
ko gaskiya malam kaman Malam Jafar da ka ambata ina ganin shi ma Allah ya mushi
kaga Allah ya bashi din wannan ya bashi
yanda yake shiga ya fita
akwai duk da wasu abubuwa zaka ga abinda wani yake ganin shi mushkil ne a wajen sa sai zo cikin sauki ya wawware shi ba tare da wata matsala
ya saka musu alkhairi
wannan ilmoma gaskiya suna cin ilmoma da malamai suka ambace su a matsayin ana da buƙatar su matuka ga mutumin da ya zama zai dauki littafin Allah subhanahu wataala mun bambanta mun ci da wanda zai zama mai cin gashin kansa da kuma wanda zai dauki tafsirin wani duka ana da bukata domin tafsirin wannan da yayi ai shi ma da waɗannan ilmoman yayi amfani da su to idan mutum bai san inda ya nemo ba to kawai ba zai fahimci abin da
zai mutum ya tabbara kada ba
sai
to alga ta malda zaka fara magana ko in ce a darasi da ya gabata ka fara magana akan kashe-kashen tafsiri cewa aka ambaci wasu daga ciki tahalili da ijmali da kaza kaza ko malam zai dan mana wani karin haske akan wannan
to asali magabatan mu sun fahimci cewa tafsiri ya kasu gida biyu akwai abin da suke cewa at-tafsiru bil ma'thur akwai kuma at-tafsiru bil ra'yi sadid at-tafsiru bil ma'thur shine tafsiri da abinda magabata suka tabbatar mutum zai fassara shi da haka abinda magabata suka tabbatar shine a fassara Qur'ani da Qur'ani wasu kan kashi a matsayin lamba ta daya to amma wasu malaman suna daukar sa a matsayin shine na biyu kamar Ar-Ragib al-Asfahani al-Imam Ar-Ragib al-Asfahani yana ganin tafsirin da yafi kowanne shine an yufassara al-Qur'anu bima fassara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a fassara al-Qur'ani da abinda manzo Allah sama ya fassara to anan malamai sun tattauna akan wannan wasu suna ganin cewa manzo sama ya fassara masa habbai kowace aya
to
fahimta malamin Ibn Taymiyyah kenan a muqaddimar sa ta tafsir yace a sani cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fassara masahabbai alqur'ani gabaki daya wasu kuma suka ce a'a manzon samadi ya fassara wasu kuma ya ban wasu ababi na ijtihadi fassara alqur'ani kenan da alqur'ani sai fassara alqur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan malam albani rahmatullahi alaihi shi yana ganin hada su ake a matsayin lamba daya yace an yi fassara alqur'ani bil qur'ani wa bi aqwali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce au ba ko summa yace sai dai amfani da wawul jannin
kamar da aikace kuma za kamar ibnu kathirin haka yake
yawa a kawo aya a kawo hadisi a kawo aya a kawo aya ba wai sai idan babu aya ba
na tafi lalle
yawa to kage sannan kuma wannan magana ta malam albani rahmatullahi alaihi tana da karfi domin gashi yana da magabata ar-ragib al-asfahani ya gabatar da ita akan tafsirin alqur'ani ba da alqur'ani kage in laifi ne ar-ragib al-asfahani ya kuma laifi domin shi cewa ita ce tawwa sai an dauki wacce sannan a dauki wannan haka wannan kenan duk wani yana kashin a tafsiru bil ma'asu sai na ukun su aka kashin wannan shine a tafsiru bi aqwali sahaba fassara alqur'ani da maganganun sahabbai me yasa saboda sahabbai humul ladina ayashu nuzul alqur'ani wa asahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu wa akalu ma'ahu wa dakhalu ma'ahu wa kharaju ma'ahu sahabbai su suka rayu da sauka alqur'ani sune daliban makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma darasin da ake karantarwa a makarantar manzon sama qur'ani saboda kan manzon sama zai fassara musu yi musu bayani sannan na biyu malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ba su safa'ul zihin ya ba su kwakwalwa wacce babu rikici a ciki shi yasa sabanin tafsiri a tsakanin sahabbai kadan ne bayi da yawa a ce gashi wance ya ce kaza wance ya ce bayi da yawa sabanin da aka samu daga almajiran su tabi'ai yafi wa fiye da sabanin da aka samu daga kare su saboda albarkar makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwa da shi da suka to sannan sai na hudu wannan an samu sahabbai da yawa malamai suka ce waɗanda aka fi tafsirin shi kowanne karfi shine tafsirul khulafa'i al-arba'a tafsirin khalifofin nan guda hudu Abubakar Umar Uthman wa Ali radiyallahu anhu tafsirin waɗannan yafi tafsirin kowa girma kamar yadda suka fi kowa daraja su fassara aya kuma sannan sai wani abu ya zama suna da takatsantsan wajen tafsiri
ba su da cikin baki
ba su da ba haka nan kawai suke sayyidina Abubakar yana cewa ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la ilma li bihi wacce sama ce za ta lullube ne wacce ƙasa ce za ta boye ne idan na fassara alqur'ani da abin daban da ilimi aya ɗaya aka tambaye shi wa inaban wa abba sai ce al'inabu hadha na'rifuhu lakinna al'aba to shine sai ya faɗi wancan Allah ce wa inaban wa abba to shine sai ya fassara inab sai ce amma abba din nan to shine sai ya ce ba zan fassara alqur'ani da abin da ban san ma'anarsa ba sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo yana tambayar me wannan shikafi na shiba yana so ya kawo abubuwa na rigima shine sayyidina Umar yace kai daga wani gari kake faɗi garin shi yace law ra'aituka mahluqan la auja'tu ra'saka ce da na ganka kanka ba gashi to kai ba khawariji ne da sai na faffasa maka kai to suna da takatsantsan wajen fassara alqur'ani mai girma to sai kuma makarantu da kusu kuma suka kafu na sahabbai makarantar ibnu mas'ud almajiransa suna nan irin su Qatada da makamantansu
wato makarantar Kufa ke
yawa makarantar mutanen Iraki makarantar mutanen Iraki to sannan sai makarantar kuma makarantar ibnu Abbas ita kuma Makka Basra irin su Mujahid da makamantansu Sa'id ibn Jubair Ikrima maulansa irin su Ad-Dhahhak ibn Muzahim duka waɗannan malaman tafsiri ne waɗanda ko dai kai tsaye sun karɓa daga Ibn Abbas radiyallahu anhu kuma suna danganta maganar su zuwa ga almajiransa sannan zuwa ga shi Ibn Abbas radiyallahu anhu irin makarantar su Ubay ibn Ka'ab wadda ita kuma makaranta ce madaniyya ta mutanen Madina duka waɗannan yawwa Zaidul Thabit Madina duka waɗannan su Ibn Umar duk waɗannan makarantu ne na fassara alqur'ani wanda maganganun su suna nan da yawa a cikin littafai irin littafin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ambace su da yawa to bayan nan sai kuma tabi'ai su ma ana daukar tafsirin su a matsayin tafsiri mai nauyi domin su kuma su ne almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ku daya ne to su ma tafsirin su sai kuma tafsirin su yafi yawa
su sun wasa afiya
yawa mujahid yana fada yana cewa aqtul qur'ana ala ibn abbas thalath marrat wa awqaftuhu ala kulli aya wa fassara liha ci kowace aya na soke alqur'ani su uku a gaban ibn abbas sannan duk aya sai na tsaye da shi sannan ya fassara hali sannan ya fassara mun kowace aya shi yasa suke da kirani suke cewa idza ataka tafsiru an mujahidin fakafaka bihi tafsira in aka ce mujahid yayi tafsiri to ya ishe ke zama maka tafsiri baka bukatar tafsirin wani to sun yi haka to wannan at-tafsir bil ma'su kenan duk ana shigar da shi a cikin at-tafsir bil ma'su to sai at-tafsir bil ra'ayi sadiq ra'ayi shine abin da Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mutum amma ba zai iya rantsuwa ya ce kai tsaye wallahi tallahi haka yake ba
wato ita kalmar ra'ayi ina lura tun daga farkon wallan kafin mu je da nisa wato ta saba da abin da muke
tunani yawa ba shi ra'ayi ba san zuciya ba ba san zuciya ba wannan hawa ke da shi ra'ayi ai asalin sa abinda mutum ya gani da kwakwalwar shi
mu zuwa shi aka ce Allah mallan kana kawo mana ra'ayi
akwai ra'ayi mazmud na'am akwai ra'ayi kuma mamduhi shadidi na'am ra'ayi mamduhi shine ra'ayin da bai zo ya fada da shari'a ba ko shari'a musulunci ta bada dama a yi shi sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sa gwamnan sa ya rubuta abinnan sakataren sa ya rubuta wasiqa sai ya rubuta masa هذا ما أرى الله عمره شو قلنا شيء يا أبن دال الله نونا مسجدنا عمر يجي أقولي قصة هذا ما رأى عمر يجي كربو شو قلنا شيء يا أبن مسجدنا عمر يجاني
كرأتي
الله أدنى تام الله سبحانه وتعالى نيني نجاني إن يدي يدي شيء صار ما لما مسجد يجي هذا مني فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان هو أخذ يقول هو تو إن ونن تو رأيي كلابيني أكوي رأيي ميكو أكوي كما رأيي ممونا در رأيين ديزو نسان زوتي يعني إنا چن كبو دا أبن دا الله تعالى يتبتن على تابن سد سنة مزل سنة وكو تاتي شريعة الله أكي سنعي يوان الرأيين يوان ديكي أبن ورقي أبن واتغوا سنن كما أبن زرقي أما رأيين ديزما فهمتا abinda mutum ya fahimta daga nasusa yace ni ina ganin kaza ne ba kuma yayi da son zuciya ba kuma ya kai ya ce shi yana ganin
ya kai matakin
ya ce yana ganin to in yi wannan to shine ra'ayi sadi to shine wannan shi kuma da yawa abinda suke dogaro da shi a wajen wannan shine harshen larabci harshen larabci shine aka fi dogaro da shi wajen fitar da wata ma'ana ta abin misali duk da a ƙarƙashin wannan kuma akwai abin da suke ce mishi ishara kai tsaye ba za a kira shi tafsiri ba to amma dai ga misalinsa wani malami yana tafsiri a Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazair rahmatullahi alayhi yana da littafin sa Isarut Tafasi mujalladi 5 yake tambaya ɗalibansa wata rana yake ce musu Allah ya faɗi masallaci mai alfarma a Qur'ani sannan ya ambaci al-Masjid al-Aqsa shin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam laysa lahu dhikrun fil qur'an ba inda Allah ya ambace shi aka ce ai ba inda Allah ya ambace shi ce a lahu dhikrun fil qur'an to shikenan sai ya ce musu ai Allah subhanahu wataala a cikin farkon isra'iya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi ba'athna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was samiu basir sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya tafi yaddare da daddare da bawansa daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa to sai ya ce al-aqsa an ce al-aqsa sira ce ta tafdil aqsa ya ce to duk an ce aqsa to yana da kuma me
aka san shi
Allah yana da adnaki to zai ce to masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam shine adna.
Oh.
Eh to shine adna gashi na an bace shi.
Wato su biyu suna tsakanin masallaci mai alfarma.
Yawwa.
Aza adna wa zaka aqsa.
To dukkanin su. To wannan koda bai zama tafsiri ba. Ko zai zama ishara. Misali na biyu shine abinnan alladhina akuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Da yawan magabata masu tafsiri sun fassara wannan ayar a matsayin cewa a lahira abin zai faru. Masu cin riba ba za su tashi a filin tashi alkiyama ba sai kaman yadda masu fagan-fagan wanda shedan ya bige su, wanda aljini ya bige su suka samu farfadiya. To sai wani malami shi yake cewa wannan fasarar da magabata suka yi kenan, yace to amma shi yana ganin wannan tahabbutu ya shafi haddu duniya, yace kullu man akala riba labudda an yatahabbata fi iqtisadi, shi mutum duk sai yace in ka dauki makamin daula duk kasar da ke cin riba to sai ta samu rikicewa tattalin arziki. At-tahabbutu liqtisadi. Kaga wannan Allah akalli tafsiri ne bin ra'ayi zai iya zama a rayus sadi domin waƙi'i na shaida akan abin da ke faruwa, kuma wasu na sosan ma na shari'a suna goyon bayan wannan cin riba. Hadisin hamsin bi hamsin da sauran wasu hadisai wanda suke nuna tattalin arziki na lalacewa idan ya zama ana aikata duk wani abu wanda ya kasance shari'a ba ta yi da shi ba a harka ta mu'amalar kuɗi. To riba kuma ita ce gaba. To irin waɗannan akwai su an ra'ayi sari, to su ne waɗannan. To Ibn Abbas an ruwaito daga gare shi kamar yadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito da sanadinsa zuwa gare shi, yace Qur'ani fassararsa kala huɗu ce. Yace na farko ma la ya'lamuhu illa Allah, akwai fassarar da Qur'ani da sai dai ka bashi ba wanda zai ce hakikanin ga fassararsa. Suna buga misali da al-huruful muqatta'a su alif lam mim su'ain sin qaf kaf ha ya ain sad ha mim ya sin qaf sad da makamantan su. To waɗannan suna cewa ma la ya'lamuhu illa Allah, Allah kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan. To wannan nau'i na farko ce. Nau'i na biyu shine ma ta'rifuhu al-arab fi kalamiha, duk balarabi in ka ja mushi ya san ma'anar wannan. Shine kissar da suke bada ta Ibn Abbas. Ibn Abbas wai kalmar yahu ta zama gariba a wajensa, wasu suna ganin saboda yarintarsa, wasu kuma suna ganin ba lahja bace hijaziyya. To sai Ibn Abbas ya tafi wai domin ya je ƙauye ya je ya nemo kalmar yahu me take nufi. To ya tafi bakin gari sai ya ga yara suna wasa da su, sai ɗaya ya wurga shi sama sai dai yana cewa kannahu la yahur, sai ya ce o yahur ashe yarji'u ne, yawwa shi ma to faraja'a sai ya koma gida. Suna kawo wannan kisa. To ma ta'rifuhu al-arabu min kalamiha, duk balaraban asali ya san wannan ana faɗi zai fahimta, ba na buƙatar sai ka mushi wani bayani. Sannan sai na uku shine ma ya'lamuhu al-ulama, wannan malamai kawai suka san ma'anarsa. Misalin ayyura bangado, wa zai yi mutum tafsirin su, ya za yi mutum ya bambanta tsakanin kalala ta farko da kuma kalala ta ƙarshe. Waccan kalala ta li'ummi ita ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan wala huwa akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi as-thuluth. Kalala li'ummi ta li'ummi kenan. To sai kalala ta shakiki ita kuma ita ce yastaftuna ka qul illahu yuftikum fil kalala inna mu'una alaka. To wannan sai malamai za su iya mutum bayanin nan. Yawwa,
magana haduwan
shi yasa
kaka da yawwa.
Yawwa, to duk lokacin da mutum yazo yana tafsiri ko raban gado, in yana tafsirin yazo raban gado da wasu da wuri ake wucewa.
Eh, dan dai
shafa da yawa. Ba kawai ana bacci. Eh, ba ilimin kowa ba.
Eh, gaskiya ilimi na khawas.
Yawwa,
to wannan na alƙalai.
Yawwa, wannan shine ma ya'lamuhu al-ulama. To sai na hudu shi kuma shine ma la yu'zaru muslimun bi jahli. Abinda ba wani musulmin da zai zo a ja masa bai iya fassara ta ba kamar fassara qul huwallahu ahad ko mutum ne ce bai san me ake nufi da qul huwallahu ahad bai san allahu ahad ba
wannan zai samu allahi
yawa mutum zai samu matsala saboda mas'ala ce ta akida wajibi ne mutum ya san allah madaukakin sarki shi daya ne a komai nasa zatin sa da sifarsa da sunayen sa to wannan ibnu abbas haka aka ruwaito daga gare shi ya kasa ilmomin tafsiri ya kasa tafsirin qur'ani gida hudu da waɗannan kashe-kashe wanda in mun tsaya mun kalla zamu ga duk suna koma cikin wancan kasa-kasan da malamai suka yi ko dai a tafsiru bil ma'thud ko kuma a tafsiru bil ra'ayi sadid kamar yadda suke ambata
kamar a wannan zamanin ne aka kirkiro wasu sababbin manhaji kenan
yawa to wannan su kuma sai su kuma ana ce musu ittijahat
oh
eh irin mawdu yawa wannan ittijahat ne wasu suna ganin ba ma tafsiri bane wasu ba su ganin salo ne kawai na yadda
araba ne
yawa daga ciki akwai tafsirul ijmali tafsirul ijmali shine a dauki kamar yadda al-alamatu sa'adi yake in ya kalli aya ko ayoyi ma wani zubin aya sai aya
ne
ce don kure daga nan sai fitar maka da fawaid
wannan ya fi kama da salon approach din malik
warai wannan a cikin tafsirin sa tafsirul karimir rahman didda a wani fannin kuma in sun dauko shi in ittijahi ne ilmi to suna sa shi ne a kancin al-ittijahul aqd domin abinda al-alamatu sa'adi ya fi ba muhimmanci shine aqida eh hirasatul aqida yawa shi yasa zamu ga wannan muqaddima ta same muhimmanci da yayi bayan muqaddima sa ta al-kulliyat fi ilmi at-tafsir to sai biyanta ta da kuma wasu qawaid na ma'rifatul asma'il husna asma'illahil husna to duk manufar sa ita ce wannan amma dai in mutum kin yi dauki tafsirin nasa a tafsirul ijmali
na
eh tafsirul ijmali ne yake yi isar maka da sakon to sai na biyu akwai abin da suke cin shi a tafsirul mawdu'i a tafsirul mawdu'i shi ma yana ɗaya daga cikin ababen da aka samar da su daga baya gaskiya shi wasu ma suna ganin ba tafsiri bane a cikin malamai masu nazari amma dai ana sa shi a kashe-kashen tafsiri shi yana da sauki yana da wahala wahalar sai ita ce gaskiya wanda zai dole sai ya cika wannan sharadin na farko da muka fadi a majalisin farko cewa sai ya zama haddasa mai karfi ce domin mawdu'i daya zai dauka wato topic daya misali sai ya dauki as-sidqu fil qur'an to duk wata aya da take magana kan gaskiya to sai ya hasaso ta sannan da sakon da take son ta isa da sub da aya da ta support masu gaskiya ayar ta fadi sakamakon masu gaskiya sannan a gefe guda kuma zai yi magana kan ƙarya duk ayar da ta yi magana kan ƙarya akasin gaskiya
ko duk ayar da ta yi Allah wadare da
matakin
faɗan gaskiya
yawwa duk abin da ke da magana kan yake magana kan gaskiya a cikin Qur'ani to sai ya kawo shi
lalle wannan aiki ne
to wahala shi kenan saukin sa kuma shine in mutun yana da wacce yana da kaifin hadda to mutane kuma zai zama mawdu'u darasi ne mai ban sha'awa
haka
darasi ne mai ban sha'awa wajen gabatarwa domin me yin sa za a dauka ma kamar wata lecture
haka ne bare da gaske
ya dauki wani mawdu'i kamar yanzu misali sai a ce Allah gafarta mallam yi mana bayani akan matsalar canjin kuɗi a Najeriya kaga duk abin da ke da alaka da wannan matsalar yawa to duk mutum zai kawo ta to wannan zama abin ya burge mutane
wato ina ganin malaman mana za su mori wannan saboda suna aje alaran ma ya ta
kwarin yawa kawai a ta zubo
alama wanda ya san yadda ake
haka kuma mutum ya zama ya yi nazarin sosai
ya yi nazari yadda zai mu'alaza
kwarai da gaske
wannan zai taimaka malamin mutane su samu ilimi masu yawa
kwarai gaskiya wasu sun yi nisa gaskiya a kansa irin su wannan At-Tayyab profesan nan na Saudi Arabia ina cin wanda suke ba wannan muhimmanci akwai waɗanda suka yi kamar su margayi a shibiskul karbawi ya yi nasa yana da wasu da ya asabu fil qur'an yana da al'aql wal ilm fil qur'an suna da muhimmanci sosai gaskiya matuka to duka akwai wannan bangaren to na uku shine abin da suke cewa tafsirut tahlili shi kuma tafsirut tahlili shine kusan irin tafsirin su mala abaka gumi raddul azhan irin su tafsirin jalalaini a dau aya a fassara ta a fitar da abubuwan da ke cikin ta kalma kalma yawa kaga tafsirut tahlili ne wannan to sannan akwai na hudu shine abin da suke ce mishi al-ittijahul maqasid shi kuma fannin maqasidush shari'a ya ba muhimmanci kamar abin da al-allamatu ibnu ashuk yayi a tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir التحريف والتنوير توا يوا من فوقين شريعة تند داما فندن سكينة اندي فقري واقعي كينا زي فتود أبوه إن يكاو آية زي فمن فر الله سبحانه وتعالى من فر شريعة أو إذا تبت الدوانه كنشن دوانن آية تا تتقنصا أقوي على اتجاه الفقهي نتفسيري واند شيكم فانقرنسا أبون ديك يقولاد جيشيني قولاده كنشو كنشي wannan kage tuntuna a
wurin ibn al-arabi
irin su ibn al-arabi al-qas al-hanafi irin su ahkam al-quran na al-imam shafi'i an gadin kusan shi ya fara yin wannan ahkam al-quran sannan baya irin su al-qurtubi
suka gudu shi kullum ya zago sai ayin ma sai ya tsallake su
ne wani bayani shi ibn al-arabi ai ka san ittijahin sa shine ya dauki maganar malaman usul da suke cewa ayoyin ahkam gabaki dai da hidiya
su kawai ya
yawa to su yi tafsirin su kusan kuma ai shi al-alamatu shinkiti shi ma akan wannan tsarin ya tafi ai zai kaga a sura ma bai wuce ibo su ayoyi ba su kaza duk sauran ba yana ganin ba to wannan yan al-ittijahu tahsisi kenan abin da ya shafi ahkamul qur'an suna ganin wasu ayi akwai abin da suke ce ma ahkamul qur'an ayatul
ahkam
to su kuma irin su al-qurtubi rahmatul al-maliki to suna ganin kullu ayatin qur'aniyyatin la takhlu min hukmin mustanbatin minha so da ka duk kowace aya sai sun maka bayani
to da wani hukunci
tace wai hadda tabbaci yada suka ce to wani fiqhu ne ke cikin tabbaci yada abil ham ci jawazu taqniyatil kafir ya halasa kafiri a ce masa baban wani tunda ukunihi li ukrimahu
girmamawa ne
yawa ukunihi li ukrimahu wala ulqibuhu kaga takniya aw sa'a alkunya ba balarabe sai ya yadda da mutum sannan zai ce ma abu wani
kuma yanzu muke nan da Hausa ana cewa kafiri algata mana makamar misali ilimin ahya biology haka
chemistry
a kowace malamin mutumin kasar
Iraki din nan da wannan dan kasar Zaidan ga wannan Zaidan
a lusiye mai tafsirin sa kamar littafin biology haka
a ba shi ba dan tawi
ko
tawi jawhari dan Masar
wai an ji baka faɗi waɗannan ba ko su ba su da tasiri ne
a'a suna da tasiri amma ba sa cikin sharadin mai tafsiri amma mu basu yi magana kan su a matsayin shar'i ne sai dai akwai abin da suke cewa at-tafsirul ilmi at-tafsirul ilmi akwai ittijahat uku game da shi akwai al-ittijahu at-tafriti akwai al-ittijahu al-ifrati akwai al-ittijahu al-mutawassit al-ittijahu at-tafriti shine waɗanda suka masa kwata-kwata suka ce ba alaka tsakanin qur'ani da kimiyya ko kuma su ilmoma waɗanda ake ce musu ilmoman zamani in za kai tafsiri kawai da Allah madaukakin sa yake wa khalaqal lahu samawati wal arda bil haqqi inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin kawai ka fassara ka wuce kakka je kana ga mutane misali tawwati musafati kaza kakka je ka ci za ka
kawo batun guda
batun ka fassara
sai da ruwa
yawa kakka ci za ka kawo shi wadannan sun gaza sannan akwai na biyu sune al-ittijahul ifrati su kuma wanda suka zaki wanda suka dauki qur'ani kawai ya koma ya zama hadda hotuna a ciki tafsiri kamar na shi antawi jawhari tafsirin sa wajen mujalladai ina jin kusan 30 ne ta ita mujalladin kusan 30 hadda hotuna a ciki abugun da nake da shi tsohon bugu
da wasu zane-zane haka
hotuna sosai ma da hotuna sosai haka za a faɗi hotuna da abin da ya shafi skeleton na jikin dan adam skeleton na dabba kaza in yi magana kanta hotunan tsuntsaye kwari
zai
shi da ya zo ma cewa a muqaddimarsa cewa duk malaman tafsiri bata makan su lokaci suke tai
shine kawai zai ci abban
lokaci bata makan su sai kaga wani ya zo yana rubuta aljami' li ahkamil qur'an ya ta magana kan fiqh ba shi bane manufar saukar da alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani domin a yi tunani a fala ta tafakkaru da kaunin ya tafakkaru to tafakkurin shine at tafakkur fi makhluqatillah an tariqin kimiyya
wal samawati wal ardi
wal biolojiya wal geolojiya wa kaza wa kaza shi abin
da ilimin sirrai da halittu da sarrafin samaniya da ruwa da iska
to da ya rubuta wannan littafin nasa ya rubuta jawahirul qur'an lokacin da ya buga shi gaskiya manya-manyan malaman Saudi Arabia da aka kawo musu suka duba sai suka hana a shigo da shi Saudiya suka ba da fatawa sa Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi suka ba da fatawa cewa laysa tafsiran ka a shigar da shi ta Saudi Arabia kuma suna da hujjar su saboda an yi wasa sosai gaskiya mutum zai iya cewa an yi wasa da littafin Allah a ciki hotuna sosai Qur'ani tafsirin alqur'ani da hotuna sosai fa to shine wannan ko bai hana cewa mutum ne nazari
na
ya dauki wani abu ya bincika tafsirin zai iya samun wata fa'ida a cikin wannan bashi to na uku shine al-ittijahul mutawassit al-ittijahul mutawassit sune wanda suka tsaya tsaka-tsaki babu laifi a yi ma mutane bayani a lokacin da ake yin fassarar wata aya da take nuni zuwa ga wata halitta ta Allah ba laifi ai bayanin suguran halittar Allah subhanahu wataala dake cikin wannan misali kamar masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut takhadhat bayta wa inna awhanal buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun al ankabut gizagizo to suna bayani akan sa domin fito mu da mutane wannan misalin da Allah ya وما يعطيك أن الله تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم إذا الداوية العالمون نيجي العالمون ذي الألوم
ساينتيست
ما إيه ساينتيست وإن دقاق يا من تادف بن تابعي أم ابن مرة رحمة الله عليك كلنا كرنت وانا آية ويا كرنت وات آية da Allah ya buga misali in bai gane misali mace ta kuka ce li anni akhsha Allah akuna min al-alimi
Allahu
akbar to kage kimiya yake ne to shi ichi gizagizo Allah dai na farko sai ya ce ittakhadat to sai aka bincika a kimiyance gizagizo mace ke gina wannan gidan banza
eh
wanda suna cikin kwana ganin su baya hana su jin rana baya hana su
iska ko sanyi
ba hana su iska ba
ne rufa musu
komai nasu a fili yake
eh
ita take yin gida ita take yin gida to kage wannan a kimiyance gashi ba laifi a dan yi ma mutane bayani haka a takaici cewa ga yanayin halitta gizagizo
ga al'adar sa
eh ga al'adar gizagizo
kuma an zo an karanta ayat zuma daga
yau ko kuma zuma yauwa a fito da bayani haka na mulu ita ma ai bayani
haka kuda
yauwa haka babu laifi a buga ma mutu amma mutane bayanin abin da ya shafi al-ajramus samawiyya sararin samaniya in an zo bayani akan walqamar qaddarnahu manazil a fadi manazil din a wuce su ba wai sai mutane sun haddace su
kaman da waqai wal adiyat dabaha
yauwa da waqai da sumin halittar
su sai kuwa
duka waɗannan da alade da Allah subhanahu wataala ya haramta
gurjin
sa yauwa
yasa
to duka
kare
da kare da bila
zaki duk gasu nan
ba duk wannan babu laifi a yi ba taima a yi
bayani da matsakaici
yauwa to anan kenan ashe malamin tafsiri yana buƙatar dan koyi wani abu na kimiyya da ka'idojin kimiyyar da yadda ake fahimtar ta ba wai ya zama a babilo ba
eh na'am
ko ya dauki littafin a babilo ya ce zai karanta ko kuma ya dauki littafin qur'ani ya mai da shi littafin a babilo ko ya zama galileo
eh
haka da wannan
to su kuma kamar
ko kuma pascal
to kaman wancan ɗayan ko current affairs alaga
yawa to current affairs ai shi current affairs me alaka shi da me
kan lokaci
ne bane
ko lokaci malamin tafsiri sai ya zo ko sai ya bige da labarin
current affairs ko
wani issue da take
kowa ya san current affairs ba ilimi
ba ilimi bane
ba ilimi bane current affairs duk wanda ya jami'a ya san current affairs bai da alaka da ilimi ana yi akwai darasi ne kuke ci mishi mala a jami'a a cikin James courses
wannan da ake ci mishi nationalism
Eh, nationalism. Nationalism an mai canza mai suna kuma citizenship ne ko?
Citizenship education.
To shi
wannan
labarin ya zo ya gama karantar da mutane nationalism din ba abin da yake fitowa a Jarabawa ba abubuwan da suke faruwa a duniya kawai a yau a garin
siyasa wasanni
ka tsawani wani wani ya mutu wani ya tashi su ake tambaya kai ba ilimin kuma yara ma masu social media sun
fice wannan
karantar
to algat mal ai zaka ga mutun ya zo malamin tafsiri wani ma malamin munbarin hudu ba juma'a ko sai bige da labarin siyasa tattalin arziki da gingimin
jami'i da Allah waɗannan abubuwan cin amana min bugurin manzon Allah ne ayi hakuri da wannan magana amma dai cin amana min bari ne ka zo kana ba mutane labarin abin da sun fi ka sani ko yadda mutane addini muhimmar aikin malamai da yawa ji ba su fahimta ko a tafsirin littafin Allah da rama ba ko sun hau minbari za su yi hudu ba ko sun zo sun hau kujera ta karantar da mutane shine ta'bidul ibadi li rabbil ibad su bautar da bayi zuwa ga Allah su tabbata bayi ya zama tauhidin su ya tabbata ibada su sun iya bauta ma Allah malamin wani abu nake gani da yawan mutanen mu suna cikin hudu jiyan nan nake ganin wani yana babban gidanci fa babba yazo yana alwala ni dai nazo ina jiran a gama karatu ana karatu a masallaci a kira sallah mai sallah sai tarar da shi yana alwala sai gurza kafa yake sai na gurguza sai na ce mai assalamu alaikum sai ce alaikum sai na ce wannan wanke kafa dai ba ta cin alwala ko sai ce ba ta ciki sai ce sai alwala naga kana yi
wato yana goje
kafa yake tai ya kai wajen muntuta kuma duk alwala yake a cikin wanke kafa shi
ya kun ya bari ya gama yana da bukatar wanke kafa sai ya wanke ko kuma ya bari ya je wanka ya wanke kafa
to haka to da yawan mutanen mu san addinin Allah wallahi da a ce liman zai zo wata rana ya koyar da mutane hudu ba shi kai koyar alwala wallahi yafi yazo yana magana kan siyasa da jam'iyyar kaza da jam'iyyar kaza domin jama'a ma sun fi shi ilimin wannan
abu sai kuwa
wasu yanzu yara matasa da suke sauraron waɗannan suke bibiyar abubuwan nan wallahi sai su faɗa maka abu dubu
wasu ma da su ake bidan din wani cuwacuwa da ake kullawa to kuma kana nan kana
nazarin ka kuma kana ba kanka bata naka ba kai naka ba kuma ka je ka kama
ta ganin ka a matsayin wani wanda yake shiga abin da yake
kuwa current affairs musulunci ya yarda da shi amma ba mutum ya dauke shi a matsayin rayuwar shi ko ya tayi ba an malamin current affairs mu a musulunci
na je ko a jami'a ba ka ce
profesa ne wannan na karanta ka gani akwai ilmul waqi'i abinda suke ce mai wasu suka mata wasu suka fikir to ilmul waqi'i to amma ilmul waqi'i mu na daban da malaman mu suke magana ilmul waqi'i ibn al-qayyim yayi bayani a kansa da al-waqi' da kuma fiqh da fiqhun nas da fiqhul waqi'i haka ya kira su fiqhun nas shine fahimtar cewa a cikin aya ko hadisi akwai hukunci kaza sannan in zai dauko wannan hukuncin ya dace da abin da ya faru yanzu ka ba shi hukuncin sa zama sunni daidai to shine waqi'i amma ba waqi'i da mutane suke magana kansa ka san labaran duniya ba san yau an yi kaza ba a ce mutum ya zama jahili a game da abin da duniya su take faruwa mu wannan far'i ne daga cikin tarihi wani abin da zai burge mutum al-imamu az-zahabi a cikin tarihul islam in yazo tarihin wani abu a zamanin shekarun shi hawadis ababen da suka faru a zamanin sa sai ya ce in ya kulla wani take sai ya ce to labarin kaza dai ya zo mana amma ba mu samu cikakken labarin sa ba
haka
a wata kasa ko masa inda shi yana Dimashq
ibnu kathir ma yakan yi wannan
to kage duk wannan ashe akwai waqi'i amma ba irin wannan waqi'in da kazo kai ta sanin labaran kayan miya da ya tashi da waye da rigimar siyasa ana cikin duwa ne ai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mutum ya zama kawai a hudu ba mutum ya zama analyst irin mutanen nan da ake ce musu masu
shirin
al'amuran yau da kullum wani ma an surfi rullar labarai na su ne ba kawai me sai da rake ma ya iya wannan to shi zai bugo waya sai ka ji an ce wani ministan makaranta kai ministan makabarta ministan kaza sai ya dauki wata kafiyya yana magana
kai yan jagaliya ke
wannan ba ni
malami ya zama malamin jagaliya
yawa saboda
kana wata magana da aka faɗa ga mutare Imam Ahmad ibn Hanbal
na'am
na jin ba na manta ba shi zabi ma ya ambace ta cewa Ahmad Hanbal ya kasance in ana labarin abin da shafi duniya bai da ma ta cewa to sai shi in ka ji ya sa baki to magana ilimi
to ka gani
da an yi magana duk da sai ce ku kasan harka ku shi ne abu ba musanta ba ko dalibai ne
kwarai.
Amma yanzu malam zaka ga wannan ya zama kamar wani rubin shedan ne ko kuma bai ma masu saurare ne, don masu sauraron sun fi ganin masu irin wannan dabi'ar kamar su ne da gaske malamai.
To gaskiya ni ma na abin da nake fahimta irin wannan tintini tsakani na da Allah na farko dai da yawan irin wannan ba a tahziri. Mutum zai zo ya gabatar da darasi ba yi da abin da ya tsara shi. A irin wannan ne mutum zai zo littafin da zai karantar a cikin masallaci za a dauko mishi a miko mishi a aiki. Na san masu irin wannan karantar.
Ya gama yawon shi.
Yawwa ya gama shi cikin masallaci wanda aka siyo aka sa a shelf.
Kuma sai an gaya mai ga inda za a tashi.
Yawwa sai a zo sai yawwa shi ne abin da zan faɗi kamar kashi ga zuciyata a kan makalla. Ya zai ce shafi na nawa za mu tashi, sai wani ya ce na 27, wani kuma ya ce na 80, wani ya ce a shafi na 110 miki.
Ƙarshe dai a yi itifaki a kai da za a yi.
Mishi kenan sai a zo a wannan, wannan mushkila ta farko ce, wanda za mu yi magana a kan tahdhirud darsi na tafsiri, insha Allah, a kan wannan. Na biyu shi ne biye ma masu saurara. Na uku shi ne neman suna. Ba na wayan mutane, ba niyoyin mutane nake shiga ba. Amma dai ayyukan mutum ke fassara niyoyinsu. Yana neman suna a ce shi ma ai ya san abin da ke faruwa a cikin duniya, tunda mutane yanzu wanda ya fi iya surutu shi ne wanda ya fi ili, shi ne ma'auninmu ya suke
gani.
Waye ya fi iya hayaniya, waye ya fi iya surutu, shi kenan sai a abin da waye ya fantsame, waye ya tartsatsi, waye ya ragargaza. Waɗannan kalmomin muna jin su ana faɗa su. To su ne waɗanda mutane suke nema in aka yi irin wannan shikin. Da malami zai zo wata matsala ta faru a ƙasa bai ce komai ba game da ita. Har ta a gama yayin ta ta wuce tunda yayi ne. To sai a ɗauke shi a cikin malamai ƙauyawa.
Ko a ce ya ci amana al'umma. Ko a ce ba sa yi da Allah.
Ko a ce dole duk matsalar da ake magana kan ta. Shi malami ya sa baki a kanta, gaskiya ba daidai ba ne. Ba haka magabatan mu suke ba, kuma ilimi bai hukunta wannan. Dole ne mutum yana da ilimi akan abu, sai yana da ilimi zai yi magana kan wannan abu.
Ai kusa matsalolin ilimin ma bayan da aka ce kowace sai take magana.
Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ne ko yake cewa ai mahaukaci shine wanda zai duk amsar da aka tambaye
da aka mishi Allah. Allah ya kyauta. To malam na ganin zamu saurara a nan saboda
insha Allah
kure. Ƴan uwa masu albarka da suke biye da mu muna neman hanzari a wurin ku, za mu nade kayayyakinmu a nan saboda yanayin lokaci, amma insha Allah za mu sake haduwa da ku a darasin da zai zama shine wato turmi na uku kenan a cikin wannan jerin giya da muka yi mashi take da cewa sanin makamar tafsiri a takaice, wanda muke tare da malamin Malam Bashir Muhammad wanda yake mana fashin baki akan wannan maudu'i. Da fatan za ku kasance lafiya, sai mu haɗu ku a cikin shiri mai zuwa insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.